أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن توا ترى دكول تتشتماني سابا شرنا فتن رحمة شرن ديكي باكو داما دومان ايكو لتنبويون كو اندس كشافي اديني درايوة زوا غمالا دومان سابا مفتا كما انا ايكو من داسا قنن تنبوي تتشتمان شريني tayar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau mana asabar ne ta 7 ga watan October na shekara ta 2023 kuma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OON babban malami a sanjar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kallon.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu ne da duk wani masu hankali suka yi ittifaki a kansa cewa rayuwar dan adam ko ma rayuwa gaba ɗaya ta dan adam ta kowace irin halitta ba za ta yi in babu zaman lafiya babu tsaro. Tsaro yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na larura a rayuwa, kamar yadda aka san ci da sha suke abubuwa na larura. Dan adam ba zai rayu ba bai ci ba, ba zai rayu ba bai sha ba. To haka nan shi ma tsaro yake ginshiki a cikin sha'anin rayuwa ta dan adam. A musulunci ya zo ya ƙara tabbatar da batun tsaro a cikin al'umma, kuma ya gabatar da shi akan abubuwa da dama. Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani ya yi nuni a wurare daban-daban game da muhimmancin samun zaman lafiya da tsaro, domin a haka ne ake iya samun yin addinin, ake iya samun bautar Allah subhanahu wataala ta yiwu a cikin sauki, ake iya samun kuma abubuwa na rayuwa su ci gaba da haɓaka, tattalin arziki yayi kyau idan an samu tsaro, an samu zaman lafiya. Da zarar aka rasa zaman lafiya, shi kansa addinin ba zai yiwu ba, sannan kuma babu ta yadda za a yi al'umma kuma ta ci gaba a irin wannan yanayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a irin baiwar da ya yi wa Qurayshawa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama na ba su tsaro da kuma tattalin arziki mai kyau. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ila fi Quraysh ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ga Qurayshawa wanda suka saba tafiye-tafiye a lokacin bazara, lokacin sanyi suke tafiya zuwa Sham, zuwa Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha al-bayt, idan aka su bauta wa ubangijin wannan daki shine Kaaba, alladhi at'amahum min ju, wanda ya ciyar da su daga yunwa, wa amanahum min khawf, ya kuma amintar da su daga tsoro, idan tun ya kawar musu da yunwa, idan to suna samun abinda za su ci su ciyar da iyalansu, sannan kuma ya kawo musu tsaro a cikin zamantakewar su. Annabi Ibrahim alayhi salam, Allah yana gaya mana irin addu'ar da yayi na Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya garin Makka ya zama gari ne amintacce wanda babu tashe-tashen hankula a cikinsa. Ya ce rabbi ja'al hadhal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ya ce ya Allah ka sanya wannan gari wato garin Makka ya zama amintacce, wato ya zanto cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan ya roki Allah ya nesanta shi da 'ya'yansa daga bautar gumaka. Malamai suka ce kaga saboda muhimmancin zaman lafiya sai da Allah subhanahu wa ta'ala, sai da annabi Ibrahim ya fara roƙon zaman lafiya, sannan kuma ya roki samun bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba, wanda yake nuna maka idan babu zaman lafiya to ita kanta shi kansa addinin ba samuwa zai yi ba, bayuwa zai yi ba me yasa aka shar'anta hijira aka ce duka wani musulmi da yake wurin da ba za a bar shi ya bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali da aminci bai yi hijira ya yi kaura ya koma garin da zai bauta wa Allah cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali saboda idan babu kwanciyar hankalin bautar Allah ba za ta samu ba to wannan yana nuna maka muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma muhimmancin kwanciyar hankali a cikin al'umma idan muka duba kasan nan a yau abubuwa suna ta ƙara tabarburewa musamman yankin mu na arewa musamman a arewan kuma arewa maso yamma jihohinta da dama suna cikin tashin hankali da yanayi na tsoro yanayi na firgici yanayi na salwantar rayuka da dukiyoyi jihohin arewa maso yamma kusan yawancinsu suna cikin wannan yanayi jihar Katsina jihar Zamfara jihar Kebbi jihar Niger da sauran wasu jihohi waɗanda suke wannan yanki na arewa ko kuma wasu yankuna ma da suke ba na arewa maso yamma ba amma dai duk suna nan ɗan ɓangaren mu na arewa kusan kana iya cewa jihar da take zaune a jihohin da suke zaune lafiya a yankin Northwest wato arewa maso yamma zaka samu bai wuce jihar Kano da jihar abin nan da jihar Jigawa ba amma Kaduna Katsina Zamfara Sokoto Kebbi duk waɗannan suna cikin wani yanayi na rashin zaman lafiya na kashe-kashen mutane sace-sacen mutane sacewa mutane dukiyoyinsu lalata musu kasuwancinsu da sauransu wanda kuma babu ta yadda za a al'umma ta iya rayuwa a cikin wannan yanayi mun sha jan hankali a irin wannan zama da wasu munasabobi daban-daban zuwa ga mahukunta cewa duka wanda Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin al'umma to ya sani cewa harkar tsaron lafiyarsu harkar tsaron rayuwarsu da dukiyarsu yana wuyansa kuma duk wani sakaci da za a samu wanda zai haifar da zubar da jini ko zai kawo rashin kwanciyar hankali ko salwantar dukiya to farkon wanda za a tambaya ranar gobe kiyama su ne shugabannin da al'amarin yake a wuyansu me suka yi na suga sun dakatar da waɗannan abubuwa da ake da ta'addanci abubuwa da ake na sace-sacen mutane na sace musu dukiyoyi na lalata musu dukiyoyi na firgita su da hana musu kwanciyar hankali yau an wayi gari ba magana ake yi ta sai ka fita za ka yi tafiya ba a har gida ake bi a ɗauke mutane ha kasuwanninsu ake bi a razana su a karkashe su a kwashe musu dukiyoyi a sace musu ta kai ma yanzu har ana shiga makarantu ana kwashe yara ma 'yan mata a cikin wuraren kwanansu an yi wannan a Zamfara a yanzu gashi a cikin 'yan kwanakin nan an zo an sake yi a nan jami'a ta gwamnatin tarayya da ke dutsen ma a cikin jihar Katsina an shiga an kwashe yara 'yan mata daga wurin da suke karatu daga zuwan wannan gwamnati a cikin 'yan kwanakin da aka yi tana kan kujera kusan an sace yara a makarantu ya kai kashi hudu wanda wannan yana nuna maka cewa in ba a tashi ba to abin sai ya fi wanda aka baro a baya don masana waɗanda suke bibiyar al'amura sun ce a gwamnatin da ta wuce a shekara takwas an sace yara a makarantu sau 16 to idan wannan ya zama a cikin wata uku an sace yara a makarantu sau 4 a cikin wata uku to sau nawa kake san zai kama in aka ci gaba da yin haka a cikin shekarun da wannan gwamnati za ta tana mulki babu shakka wannan ba karamin kalubale bane kuma muna jan hankalin mahukunta musamman ma waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro da waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkar gudanar da mulki suke da ruwa da tsaki wajen faɗa a ji lalle ilallah su tashi su yi wani abu akan wannan al'amari kada a ci gaba da zuba ma wani al'amari ido mutum ya rika zaton cewa shi ya sha saboda haka wasu ne can abin yake shafar su wannan ba haka bane idan ma anan kana ganin kamar ruwa ta sha to lahira tana nan da zarar mutum ya mutu aka turbide shi a kabarinsa ba abinda za a bar shi da shi sai aikinsa kuma waɗannan abubuwa duk da suka faru a ƙarƙashin ikonsa a ƙarƙashin mulkinsa yana da yadda zai yi bai ba babu shakka sai an tambaye shi akan wannan idan Allah sai ya tambaye annabawa da manzanni da ya aiko al'umma to babu shakka waɗannan shugabanni su suka fi cancantar samu tambaya daga Allah subhanahu wataala a lokacin da babu abin da zai kubutar da su sai gaskiya babu wata hanya da zaka bi ko ka dau lauya ko ka dau wanda zai kare ka babu wani wanda zai iya citanka sai gaskiyarka sai abin da ka aikata na kwarai shine zai cice ka a gaban Allah yawma yanfa'us sadiqina sidquhum ranar da gaskiya ce take amfanar masu gaskiya amma idan mutum ya je wa Allah subhanahu wataala da ainihin haƙoƙin al'umma a wuyansa to ba zai kai labari ba Nabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa mun ga misalai daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna damuwarsa da harkar tsare rayukan al'umma da tsare kwanciyar hankalin al'umma mafi kusancin misali shine abinda Anas ya ruwaito yana cikin Sahih Bukhari da Muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa ashja'an nas Annabi sallallahu alaihi wa sallama yafi kowa kyan halitta yafi kowa kyauta kuma yafi kowa jarinta yace wata rana cikin dare aka ji wani sauti a Madina sahabbai suka fito kowa ya fito da niyyar akai dauki inda aka ji wannan sauti wato na wani abu na firgici yana kawo sababe cikin garin Madina duk sahabbai suka fito suna fitowa sai suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wannan nahiya yana haye akan dokin Abu Talha ko sirdi babu yana cewa da sunan turau lan turau kakku firgita wato har ya je ya ga menene yake faruwa kuma har ya magance wannan abun ya dawo yana kwantarwa da mutane hankali ka duba wannan shugabanci duk a cikin wato a duniya gaba daya babu wani mutum wanda sahabbai suke ganin girman sa da darajar sa da martabar sa kamar maiki sallallahu alaihi wasallam ba su sha'awar a ce wani abu ya samu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam su suna kwance a gidajen su amma maiki sallallahu alaihi wasallam bai ji wannan wani abu ne da zai ba shi nutsuwa ba ya kwanciyar sa a gidansa ya bacci yayin da ake ganin akwai wani farbaki ko wani furgici yana tunkaro garin Madina sai ya zanto shine farkon wanda ma za su tunkari wannan abun da zai tunkaro Madina kafin sahabbai su isa wurin da aka ji karan abun da yake sauti Annabi har ya je wurin ya tabbatar da cewa babu wani abun da zai samu mutane na firgici yana dawowa akan dokinsa saboda haka wannan misali ne da yake baka cewa shugaba wajibi ne ya zama a gaba gaba wajen tunkarar duk wani abun da zai zama matsala ga al'umma muna da shugaban kasa muna da mataimakin kasa muna da 'yan majalisun tarayya muna da gwamnoni muna da 'yan majalisu na jihohi muna da manyan masu basu shawarwari muna da ministoci waɗanda dukkanin su alhakin al'umma ne a wuyan su kuma dukkanin su sai Allah subhanahu wataala ya tambaye su akan abin da ya dora musu nauyin al'umma wallahi duk wani jini da zai zuba ko wata dukiya da za su sarwanta ko wasu mutane da za a firgita su ya zanto akwai wani abu da ya kamata a ce an yi ba a yi ba har waɗannan abubuwa suka faru to waɗanda duk suke da alhaki da ruwa da tsaki cikin wani al'amari su tabbata ba za su tsira gaban Allah ba sai Allah ya tambaye su shugaban ƙasa sai Allah ya tambaye shi game da abin da yake faruwa a jihohinmu na arewa da sauran jihohi na ƙasar nan na zubar da jini da sace-sacen mutane da ake sai Allah ya tambaye shi akan wannan duk wani jini da ya zuba sai Allah ya tambaye shi ya bi hasafi ta yaya aka yana shugaban ƙasa ya bari wannan ya faru ko sai Allah ya tambaye mataimakin sa me yayi wajen ya dafa masa wajen ya fadakar da shi ya tunatar da shi dama amfanin zaman sa jikin sa shine ya rika tunatar da shi in ya manta ya rika sanar da shi abinda bai sani ba to me yayi akan wannan haka nan ƴan majalisu waɗanda su ne suke sa ido akan abinda gwamnati ke yi kuma suke kawo kuduri wanda zai iya zama doka a ƙasa kuma suke ganin cewa duka dokokin ƙasa an tafiyar da su yadda ya dace su sani sai Allah ya tambaye su game da abin da yake faruwa shin sun yi wani hubbasa sun yi wani kokari sun fito sun yi magana sun fito sun dauki wasu matakai na yadda za su kawo ƙarshen abin ko kuwa a'a sai Allah ya tambaye su akan wannan kada wani ya ji cewa shi ba shi ko ba shi ne mai jami'in tsaro ba ko kuwa a'a ba ya da alaka da sha'anin tsaro matukar dai al'amarin al'umma yana wuyansa yana wakiltar al'umma ne to sai Allah ya tambaye shi game da wannan al'umma da aka ba shi wakilci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati an baka wakilci to sai Allah ya tambaye ka game da wannan wakilci in a nan duniya ba wanda ya sai tambaye ka ba wanda ya sai maka komai to ka jira dan lokaci ne kadan zaman ka a kabari ya nannin ka zaman da zaka yi a duniya ko shekara nawa kai a duniya shigar ka kabari ka zauna kana jiran hisabi kana jiran ai tashi kiyama sai ya fi tso akan wanda kai anan sauraka ka tuna wannan zaman ka tuna wannan kwanciyar wanda tana nan tana jiran ka yini dai ya tafi daga cikin rayuwarka kara kusantar wannan makomar kake sauraka kullun gaba gaba kake kana kusantar wannan makoma ka tuna wannan haka nan gwamnati waɗanda suke namu na arewa ba iya kawai waɗanda suke jihohin da ake tashi tashin hankula ba gwamnatin mu duka da arewa saboda abin da ya shafi jiha ɗaya cikin jihohin arewa ya shafi duka sauran jihohi duk abin da ya shafi arewa ya shafi Najeriya gaba ɗaya to ala akalla gwamnatin mu na arewa lalle lalle wannan shiru da sa ido da suke yi ko kuma a bar kowa ya je ya ji da yanayin sa wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala sai ya tambaye su akan sa jihohin arewa gaba ɗaya abu ne guda ɗaya mutane ne wanda suka haɗu abubuwan su suke da kama da juna suke da kuma maslaha wacce take common wato common interest ne da su gaba ɗayan su kowa yana da wannan maslahar dan uwan sa yake da ita abinda duk zai shafi jihar ɗaya daga cikin waɗannan jihohin to sai yayi naso ya tsarga zuwa sauran jihohi ko da jihar da za a ce maka tana zaman lafiya idan ya zanto sauran jihohin da suke kewaye da ita ba zaman lafiya to ita ba abin ya shafe ta yanzu kana maganar jihar Kano ana maganar kasuwanci shike rike da wannan jiha abinda wannan jiha take takama da shi a cikin harkar rayuwa shine kasuwanci to idan jihohin da suke makotaka da su duk ba zaman lafiya to kaga mu yadda za a yi jihar yadda za a yi kasuwanci na jihar Kano ya samu ci gaba ba zai yi wa baya zai yi lalacewa zai zaman banza zai yawa saboda haka su ma matsalolin su ne su ta karuwa in wata matsala ta waje ba ta same su to matsalolin su cikin gida kuma za su ta karuwa zaman banza zai yawa talauci zai ta ƙara yawa a cikin al'umma saboda ashe kaga duk wata matsala da ta shafi na kusa da kai to ta shafi ka kaki ko kaso ka sani ko baka sani ba haka wajibi ne ga shugaban ƙasa da mataimakin sa da ministocin sa musamman ministocin da aka ce an danga musu sha'anin tsaro harkar tsaro tana hannunsu to su sani cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye su akan wannan haƙƙi da aka dora musu hakanan masu bawa shugaban kasa shawara ta fuskar tsaro National Security Advisor na kasar da dan arewa ne musulmi ne kuma yana sanar da duk irin tashi-tashin hankula da ake yi a cikin kasar nan kuma jihar da ya fito ita kanta ta fuskanci ko ma in ce tana fuskantar wannan kalubale saboda haka ya sani cewa wannan nauyi ne aka dora masa bai ga ta zama ba bai ga ta yi bacci ba ya tashi ya bawa shugaban kasa shawara in bai sani bai sanar da shi in ya sani ya tuna masa ya bashi goyen baya ya bashi dukkan wani taimako na yadda za a tashi a ga cewa an taimaki jami'an tsaro daga yan sandan mu da sojojin mu da dukkan wasu masu damara da wanda ma ba su da damara masu fararen kaya wadanda suke sha'anin tsaro a tashi a basu dukkan wata gudunmawa da ya kamata a basu kayan aiki a kula da jin dadin rayuwarsu domin su tsaya su yi aiki wajen samar wa da mutane zaman lafiya da tsaro a cikin ƙasa babu shakka idan ba a yi haka ba duk wani tasgaro da za a samu duk wani wanda zai zamo yayi wa sha'anin zaman lafiya kafar unguru to ya sani cewa Allah ba zai bar shi ba jarabar Allah tana nan tana iya samun shi tun daga nan duniya sannan aka je lahira ubangiji subhanahu wataala ya masa kamun da ba zai iya kubuta ba Allah ba zai bar wannan jinin da yake zuba ya tafi a banza ba. Allah ba zai bar waɗannan dukiyoyi da suke take salwanta su tafi a banza ba. Allah ba zai bar zaman lafiyar da aka hana mutane samun sa ba. Ba zai tafi a banza ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya daga wa dan uwansa makami ko da wasa ne. Ko da wasa saboda bai kawai kai ya tar masa da hankali. Kada ya tsorata shi. To ina ga waɗanda za su zauna babu abinda suke illa kawo mutane hare-hare da sace musu dukiyoyinsu da sace su kansu mutanen a neman kuɗin fansa da kashe wanda za a kashe da hana su kasuwancinsu da nomansu da sauran abubuwa na rayuwarsu babu shakka wannan ba ƙaramar laifi ba ne saboda haka muna ƙara jan hankalin gwamnati da waɗanda suke da alaƙa da gwamnati da waɗanda suke iya faɗa a ji da waɗanda suke madafan iko suke a hannunsu lalle su bar komai su tabbata cewa zaman lafiya ya dawo a cikin jihohinmu an samu wato yanayi mai kyau a ƙarƙashin sa ne za a iya ce da ƙasar nan gaba tattalin arzikin da ake so yayi kyau yayi kyau rayuwar mutane da take cikin wani hali na kunci ta a samu warwarewa amma matukar ba za a yi wannan ba to babu abinda zai yiwu a cikin yanayi irin wannan da muke rayuwa a cikin sa saboda ka wajibi ne akan su tashi su yi wani abu wajibi ne mu ji babatun yan boko wadanda kullun abu in ya taso suke yin magana to wajibi ne mu ji cewa kullun yan jaridu suna ta magana da sharhi akan wannan sha'ani ana tarbuce a jaridu manya na kasan nan kullun ai ta fito da labarai na abubuwan da suke faruwa tare da matsin lamba da nuna wa gwamnati abin da ya dace ta yi wannan shine aikin da ya kamata bi kuma duk wani wanda yake da wani abu da zai iya bada gudunmawa kuma yake ya bada wannan gudunmawar to yana cikin masu laifi kuma cikin nasibin da za a samu na kashe-kashe na zubar da jini na salwantar dukiya to shi ma zai samu wani nasibi na sakacin sa da yayi akan wannan Allah subhanahu wataala ya bamu zaman lafiya a kasan mu ubangiji ya yi mana damuwar mu Allah ya sa ya iya mana abinda muka kasa
Tare su malin malalai saka da alheri. Tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin menene hakuri kuma wani abu ne mutum zai iya zama ya samu shiga cikin masu hakuri a wurin Ubangiji sannan menene alamun rashin hakuri yayin jarabawa.
A yau ka ce hakuri kalmar hakuri a addinance tana nufin mutum ya yi hakuri akan ya bi Allah subhanahu wataala ya yi hakuri wajen barin abin da Allah ya haramta kuma ya yi hakuri akan abin da zai same shi na kaddara wato waɗannan su ne nau'ukan haƙuri guda uku haƙuri akan bin Allah subhanahu wataala haƙuri akan barin abin da Allah ya hana sannan da haƙuri akan abin da zai samu mutum yayin da wata jarraba mara daɗi ta same shi ya haƙuri ya maida al'amarin ga Allah to aka ce mutum mai haƙuri ne ana nufin mai irin waɗannan abubuwa duk da cewa mutane kalmar haƙuri kawai suna ɗaukan tana da alaƙa da jarraba ce ta wani abu da ya shafi lafiyar mutum ko dukiyarsa ko wani na kusa da shi a ce wata musiba ta same shi haƙuri na'am wannan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'ukan haƙuri biyar Allah subhanahu wataala da ya masa da'a sai an yi haƙuri ba haka ba to shaidan zai iya rudar mutum ya nuna masa cewa akwai takuruwa cikin abin da yake da da'ar Allah subhanahu wataala ya bari to sai haƙuri ya ƙurƙuntar da kansa wanda Allah yake cewa wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأمر شيئا لنك سرق سلة وما واصطبر عليها كما كيها قولي أكن ينتا سونا كدوانا أبنى إبادة ينا مكاتل متنية جولي وجن ينسا سنة مبلن حرام بلن شغاج من أبن دا الله حرم تاكو أي كتا أبن دا الله حرم تاشما ينا مكاتل حقولي إن متن بيها قول قلتن دا كان سبا يبسن زوج يسا يبشي لن yanzu zai fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta zai aukawa abubuwan da Ubangiji subhanahu wataala ya iyakance shi akan su zai fada cikin iyakokin Allah saboda shi ma ana yana bukatar hakuri sannan kuma abin da zai samu mutum mara dadi na musiba shi ma wannan yana bukatar hakuri hakuri akan abin da zai same ka na musiba yana nufin na farko ka sani cewa komai mukaddari ne daga Allah subhanahu wataala babu abin da zai same ka a duniya wanda Allah bai riga ya kaddara shi ba kuma abinda Allah ya riga ya kaddara shi ya riga ya hukunta faruwar sa to ko me yake sai ya faru babu wani abin da zai hana shi faruwa in ba Allah ba masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so wa kana sai ya wa kana duk abinda Allah bai ga damar ya wa kana ba sai zai wa kana ba ma asabaka lam yakun li yakhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun li yusibaka nabi yake cewa Abdullahi dan Abbas abinda duk ya same ka daman ba zai kuskure maka ba abinda kuma duk ya kuskure bai same ka ba to dan ba zai same ka ba to wannan wani bangare ne na hakuri akan wata musiba da ta samu mutum na biyu kuma mutum ya maida al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala ya nemi mafita da yayewa na wannan abin da ya same shi na siyo a gurin Allah subhanahu wataala kada ya zanto yana kai kurmatan Ubangiji a gurin halittinsa ya zanto duk inda ya zauna sai ya koka ya faɗi irin halin da yake ciki da dalili ko ba dalili wannan ba daidai bane kuma ya sabawa yanayi na hakuri Allah subhanahu wataala ya ce wa bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce wa bashirin sabirin كيو ما صاح قولي البشر الذين إذا أصابتهم مصيبة سوني ودى إذا وتى مصيبة تساميس قالوا إنا لله سيستمون ألاني ونشيني يرداد da cewa komai hukuncin Allah ne mu na Allah ne ba ana mu halitta sani bayan sani mulkin sani sai yadda ya ga dama da mu saboda haka wannan abin da yayi mana ba ma fushi da shi akan wannan sannan wa inna ilaihi raji'un kuma mu gare shi muke komawa ba haka zamu waye da duk al'arab al'amarin mu gare shi shine zai samu mana mafita haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa cewa idan mutun ya sami wata jarraba ta same shi to yace Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka bani lada akan wannan musiba tawa sannan kuma ka bayyana da mafi alkhairin abinda ya same ni saboda haka wannan shine abinda ake kira kobawa ga Allah subhanahu wataala da fawwala masa al'amari sannan abu na uku wanda ba kowa ne zai iya yin sa ba shine ar-ridha ar-ridha mutun ya yarda da yanayin da yake ciki ya zama ba za a zo a ganshi da bacin rai ba ba za a ga fuskar sa ta canza ba ba za a ga yanayin sa ya canza ba za a zo a same shi kai kace ba abinda ya same shi to wanda za a yi wasa rasuwa wani dan sa da yake ji da shi ya rasu a zo a same shi fuskar sa tana haske tana annuri a yi hira da shi yana murmushi yana dariya kamar ba abinda ya same shi kai kace haihuwa akai masa ba mutuwa ba to wannan ita ce ar-ridha wannan matakin ba kowa ne yake kaiwa gare shi ba kuma malami suna cewa wannan mustahabbi ne wannan mustahabbi ne amma matakai abubuwa biyu da aka muka ambata na farko wannan wajibi ne a samu mutum yayin da abu ya same shi ya yadda cewa daga Allah ne mukaddari ne wannan wajibi ne sannan wajibi ne ya maida al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala ya nemi mafita a gurin Allah wannan wajibi ne sannan abu na uku mustahabbi ne shine ar-ridha ya ji ya yarda ya karba abin cikin wato farin ciki da sakin fuska wannan ba kowa ne yake iya wannan ba sai waɗanda Allah subhanahu wataala ya kai su ga wannan matsayi yayi musu baiwa da samun wannan matsayi to wannan shine abin da ake nufi da hakuri kuma ta haka ne ake samun hakuri yayin da kai waɗannan matakan suka samu tare da mutum to ya samu abin da ake cewa hakuri
sai wani ke tamalan mutum ne ta shiga asubahi kafin kiran sallah ya rakata al-fajr ya zauna jiran kiran sallah to da aka kira sallar sai ta shiga gabatar da sallar sa amma duka masallatin babu wanda suka shiga sallah har bayan ya idar tukunan sannan suka shiga shine ke tambaya malamin shin hakan da yayi daidai ne ko kuma aka san haka ne
to ga duk wanda yake da uzuri ko shari'a ta dauke masa ba dole ya fita masallaci sallar jami'i ba kamar mata a gida ba dole sai sun je masallaci sun yi sallar jami'i ba ko wani mara lafiya ko wani mai uzuri wanda yake hana shi fita to shi dama abinda zai yi la'akari shine shigar lokaci kawai lokacin sallah yayi ya tashi shi kenan ba sharadi ne sai an gama sallah a sauran masallatan nan sannan zai tashi ba a'a idan ya tabbata lokaci yayi zai iya san lokaci ko dai ta hanyar kiran sallah da zai ji jikiran sallah cewa lokaci yayi ana kiran sallah ne ayin lokaci ya shiga in asuba ce akwai kiran sallar farko akwai na biyu to na biyun shi yake nuna cewa lokaci yayi to da zarar ya ji wannan kiran sallah ya tashi ya sallar sa ko kuma a'a yana da ko agogo ko wata kalanda wacce ke dauke da lokutan sallah ya duba ya ga cewa lokacin asubahi yayi to ko da ba kiran sallah ba in ya tashi ya sallar sa ta yi abinda kawai yake bukata shine shigar lokaci ya tabbata lokaci ya shiga to ba to shikira in yayi sallar sa a lokacin yayi ba sharadi bane ba sharadi ne ba sai masallati sun gama sallah sannan shi zai tashi
to ne ke ta malam shin ya kamata lada ne ya kira sallah idan ana ruwan sama kuma yaya mutum zai idan ya ji kiran sallar kuma ga shirwa ake ruwan sama ake
ana kiran sallah ko da ana ruwan sama ruwan sama baya hana lada ne ya kira sallah dan shi kiran sallah abinda yake nuna shine lokacin sallah yayi kuma ba wai ana yin sa ne kawai saboda wanda zai zo masallaci kadai ba ana yin shi ne dan a sanar da duka wanda suke kewaye da wannan wuri cewa lokacin sallah yayi dan haka koda wanda yake cikin gida ne kamar mata da ba sa fita da ba wato wajabta musu fita su je masallaci ba kamar marasa lafiya ko masu uzuri da ba za su fito masallaci ba su san cewa dai lokacin sallah yayi ta hanyar jin kiran sallah. Kaga shi kiran sallah ba wai yana da alaka da zuwa bane. Na'am, wanda zai zo sallah yana buƙatar ya ji cewa ana kiran sallah in wani abu yake ba, ya bari ya nutsu ya je ya shirya kinsa ya tafi masallaci. Yana daga cikin hikimar yinsa, amma ba wai wannan ne kadai ba. Saboda ko ana ruwan sama za a buƙaci yin kiran sallah. Amma in za a haɗa sallah guda biyu saboda ruwan sama. A kafin in haɗu wannan cikin kiran sallah, in ya zo hayya ala salah hayya ala falah, zai ce ala sallu fi rihalikum. Wasu malamai suka ce zai faɗe ta a madadin hayya ala salah. Akwai ya ce hayya ala salah hayya ala falah, don hayya tana nufin a taho ga sallah, taho ga samun babban rubutu. Akwai ya ce a taho sai ce ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, wato ku yi sallah a gidaddajinku, ku yi sallah a inda kuke. Sai ya faɗi haka. Wasu suka ce zai faɗa ne a ƙarshen kiran sallar. Wasu daga cikin malamai suka ce zai yi kiran sallar kamar yadda ake yin ta, amma in gama sai ya ce ala sallu fi rihalikum. Zaka yayi kiran sallah yadda ake yi, amma kuma da ƙarshe ya ce ku yi sallah a gidaddajinku. Wannan sunna sai ta tabbata da wannan. Kamar da cikin sahih Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Sannan in haɗa sallah za a yi saboda ruwan sama, ba a buƙatar sallar da za a yi ta gaba a mata kiran sallah. Wato an yi magariba, ruwan sama ya ɓarke ko hadari ya taso, guguwa ta taso, alamar ruwa zai sama za ta kici da ruwa, to za a haɗa sallolin magarib da isha'i, to ba a yi wa isha'in kiran sallah saboda ita lokacin ta bai yi ba. Mun ce ana yin kiran sallah ne lokacin ta yayi, to ita kuma lokacin ta bai yi ba illa iyaka larura sai za a haɗa sallah. To kawai iqama za a yi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da ya zo Muzdalifa, zai haɗa salloli tsakanin magrib da isha'i. Kaga aka yi kiran sallar isha'i, aka yi kiran sallah a lokacin sallar isha'i, don ana barin sallar magriba ba za a yi ta ba har sai an zo Muzdalifa, lokacin kuma isha'i ta yi, sai a kira sallar isha'i, sai kuma a yi sallah da iqama. Kowace sallah a yi mata iqama. Saboda haka ita ma wannan magrib da isha'i in za a haɗa su, kawai iqama ce za a yi lokacin da aka zo sallar isha'i, ba sai an kira sallah ba kamar yadda wasu suke yi. Wannan kuskure ne, ba a kiran sallah sai idan lokacin ta ya shiga. Waɗanda suke gida kaga ba su haɗa sallah ba, su kaga ba buƙatar ka kira musu sallar da bayan ta za su yi ba. Wanda suke nan kuma sun riga suna nan, ba buƙatar ka kira musu.
To ne ke ce malam, menene hukuncin limamin da yake yin basmala bayan ya karanta Fatiha kafin ya karanta sura a cikin sallah?
To sura, farkon kowace sura akwai bismillah. Kowace sura tana da bismillah a farkonta, banda suratul Tauba ita ce bata zo da bismillah ba. Saboda haka in mutum zai fara karatun Alkur'ani ta farkon sura ne zai iya bismillah. Wannan ba laifi ba ne, ba kuma kuskure ba ne. Mutum ya karanta Fatiha sai zai karanta Wattini sai bismillah, amma ya yi ta a asirce ba a bayyana ba. Saboda ita aya ce a cikin suratul Namli. Malamai sun yi saɓani shin aya ce a cikin suratul Fatiha ko ba aya ce a cikin suratul Fatiha ba. Amma sauran surori kuma duka bismillah ba aya ce a cikin wannan surori ba, wato aya ce da take rabe tsakanin sura da wato sura da ta gabata da wata za a shiga. A matsayin aya ce da take nuna boda tsakanin karewar sura da wata sura, amma ba ta cikin ita wannan sura, ba a lissafawa da cikin ayoyinta. Saboda haka in ya tashi sai ya yi ta sirrance, ba a bayyana ba. Wannan hadisan da suka zo a kan bismillah, za a yi su fara karatun Fatiha, yawanci hadisan da suka yi magana sirta ta sun fi yawa a kan wanda suka yi magana a kan ɓoyeta, a kan bayyanata. Saboda haka ɓoyeta ɗin shi ya fi. Saboda haka yana iya yin bismillah a sirce sai ya shiga karatun sura. Amma mu sani a farkon sura ne ake bismillah, ba a tsakiyar sura ba. Yawanci waɗanda su yi karatu daga tsakiyar sura za su datso wasu ayoyi, kana ba buƙatar ya karanta ya yi faɗi bismillah. Hatta a karatu na wajen sallah, in mutum zai yi karatu a wajen sallah ya ɗau Alƙur'ani zai karanta wasu ayoyi, in ba farkon sura zai faru ba babu bismillah a tsakiyar sura ba cikin suratul naml ba shi ba guri guda innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim shi ba anan kawai bismillah tazo amma kuskure ne zaka ga wasu zasu karanta qur'ani a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina sai kuma yanku wasu aya daga cikin alqur'ani ce a'udhu billahi idan qara'ta alqur'ana fasta'idh billah haka Allah ce in kana karanta qur'ani ka nemi tsaron Allah amma ba ce kai bismillah ba saboda ita isti'aza ana san ayita sai za a fara karanta alqur'ani in akai isti'aza in farkon sura za a dauka to sai a ce kuma bismillahir rahmanir rahim wa tilu zaitun amma in tsakiyar sura za a datsa da zarar aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah to babu magana bismillahir rahmanir rahim sai kawai ka shiga أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هذا القرشان آيوي
sai wannan shi kuma yake ce malam shin ya halatta mutun ya samu aya guda daga cikin alqur'ani yayin ta karatun ta har kafa 100 da wani abu saboda neman biyan wata bukata kuma sanai da mahaifiyarsa ce ta bashi barin yi mata hakan ya halatta mata biyayya akai ko kuwa
duk wata bukata da kake da ita wurin Allah subhanahu wataala to ka biyo ta hanyoyin da shi Allah ya shar'anta maka na neman bukatar kar ka kirkire naka kaka zauna kai kai na ka shirya hanyar da ba Allah ne ya shirya maka ita ba ba ta bulle ba Allah subhanahu wataala ya shar'anta abubuwan da ake kusanta sa da shi da su wanda kanka kusanci Allah da abinda ya shar'anta maka kusance shi da shi kana iya tawassuli kuma da abinda ya shar'anta maka din da kare biyan bukatarka amma ka dauko wani abinda Allah bai shar'anta maka ba alqur'ani ko as-sunna ba babu inda ya shar'anta maka wannan kai ka kirkira ka tsara wa kanka wannan kuma ka ce da shi zaka nemi biyan bukata babu shakka wannan hanyar da zaka riba wacce za ta kai ka ga samun biyan bukata bace hanyoyin bautawa Allah da neman kusanci da suranan da yawa kuma sanannu ne a duk wani musulmi karatun qur'ani sanannan abu ne kana yi karanta alqur'ani karanta abin da ya sauka a cikin alqur'ani ka karbu ba ta yassara min alqur'an a karanta abin da ya sauka ba tare da kayi wa kanka wani iyaka dubu kaza kana dauki qur'ani karanta abin da kake ganin kana iya ka karanta shi idan ka gama karatu ka roki Allah bukatarka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qira alqur'ana was'al Allah bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da shi alqur'ana saboda ka ba ne shi ka karanta ayoyin alqur'ani ko kai addu'a kai tawassuli da wannan karatun naka wannan abu ne mai kyau amma ka dauki wata aya kai ta maimaita ta kafa 2000 ko kafa 1500 ko 2000 ko 10000 wai saka ina ka ga wannan cewa aya kaza in aka maimaita ta sau 2000 ana samun biyan bukata wannan kaga wani abu ne da kai wa Allah shi shigi da shi kuma ka shiga wani hurumi da ba naka ba harka ce ta gaibu ya akai ka sani ya tambaye ka akai ga maka cewa kafa 2000 ka karanta aya kaza kafa 2000 ana samun biyan bukata ina za ka ibada ansa sai kai abin da aka ce kai sadaka aikin alkhairi ne ka roki Allah ya tawassuli da wannan sadakar da kai ya Allah wannan sadaka da kai ya Allah in dai har ka san cewa dan kai ne yi ta Allah ka biya mu bukata haka nan kai ya mulaili kai na furfuru kai azumi wani aikin alkhairi kana iya tawassuli da shi kuna abu ne mai kyau amma ba ka kirkirwar aiki ba kuma ka ce wai da shi ne za ka nemi biyan bukata yawanci mutane sukan ɗauka wato ita biyan bukata kawai kai za ka shirya wa kanka sai ka ga abu ya zo ya faru maimakon a bi hanyoyin da Allah ya ce a bi wanda annabi ya bi sahabbai suka yi aiki da abin da suka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya kirkiro nashi akwai Ibn Hajar a cikin littafinsa Al-Ma'un fi akhbar at-ta'un ya littafi da ya rubuta a kan annoba cututtuka da suka barke a cikin al'umma za a yi ta addu'a Allah ya kawo ƙarshensu ke wani labari sai akwai wani gari da aka annoba ta barke a garin sai wasu suka tashi suka ba da shawarar cewa ai aje bayan gari a yi sallah raka'a biyu a yi nafilfulu a yi addu'a sai wani malami daga cikin malaman garin sai ce a shari'a ba ta zo da wannan ba ba inda aka ce zai bayan gari ayi nafila ko ayi raka ayi addu'a ya ce bai ba wannan amma sai aka ki sauraron nasiharsa Ibn Hajar ya ce da aka je aka yi wannan sallar ta bid'a ya ce karshe kuma abin sai ya ƙara rikicewa mutanen da suka mutu sai suka ƙara mutanen da suke mutuwa sai suka ƙara karuwa adadi mai yawa sai ya karu mai bako a samu sauki to kaga ita bila a wani lokaci abinda take jawo abubuwa su ma su zo su cabe mutum zo ma ya ga har gara ma kafin yayi abin wannan bid'ar gabani saboda kamar rika neman hanyoyi na shari'a wajen neman biyan bukata gurin Allah kuma suna nan da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba amma sai kawai wani saboda san zuciya sai ya kirkiri wani abu ya ce aje a yi kaza to kuma daga an yi abubuwa sai su ƙara cabewa kuma maimakon a samu sauki
sai wannan take ce malam dan uwan mahaifinta ne yake ba ta abinci a dafa a yi sadaka sau ɗaya a sati to ta ce duk lokacin da ta tashi ba ta da abin dafawa takan ɗibi na sadakar nan ta dafa ko da ba a ranar sadakar ba ta yi amfani da shi shi take tambayar ya matsayin hakan da take yi
ba ta yi daidai ba duk abin da aka baka mai abin ya gaya maka ga yadda yake so ka yi da abin sa to amana shi ne ka tsare abin a haka in kana son ka canza sarrafin wato kai wani abu da kai kake da bukatar ka ce kai sai ka gaya masa cewa abin nan da ka bani in yi sadaka duk sati da shi a yanzu satin bai ba amma ina da bukata in ya ce ka dauka ba lalle da ya ce ya yi da ba saboda ka in kai ba tare da sanin sa ba wannan kai masa tasarrufi cikin abin da ya saba wa abin da kuka yi alkawari tsakanin ka da shi saboda ka in akwai bukata sai a gaya masa mutum farko a gaya masa cewa to zan yi amma fa duk sanda ta tashi bukata ni ma zan dauka in yi bukata ta ya ce ba komai shikenan zan da bukata za su yi ta dauka ta yi amma in haka kawai ba su yi wannan da shi ba ka rika canzawa tana yi mana abu da bukatar ta wannan ba daidai ba ne
to sai wani yake cewa malam game da zakka shi ne halatta mutumin da bai yi aure ba ya bai wa mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa zakka
duk wanda nauyin cinsa da shansa yake a hannunka to baka bashi zakka idan ya zanto iyayenka suna bukatar tallafinka wajen ciyar da su da shayar da su to wani haƙƙi ne a kanka ka yi musu wannan saboda in ka ɗau zakka ka ba su kamar ka ɗau zakka ne ka ba wa kanka wato ka rage kanka wani aiki idan kai kake so buhun shinkafa ka zo ka aje musu ke so buhun masara ka aje musu shi ke ka ba da ka ɗauki zakka ka ba su shi ke nan sai a ce to a so da wannan kuɗin ka rage wa kanka aiki ne za ka zakkar ta kuma ga amfanin kanka ne ba ga al'umma da aka ce a fitar ba baka fitar da ita ba ka ƙara shigo da ita ne cikin dukiyarka saboda ka duk wanda nafakarsa take ƙarƙashin ka iyayenka in ba sa iya rike kansu to wajibi ne ka taimaka musu ba a zakka ba wannan wajibi ne kai musu saboda ka zakkar ka zaka dauka ka ba mu wanda babu alhakin ciyarwarka a kansa wannan zaka yi dauka ka bashi zakka in danka ne magidanci yana da gidansa yana da sana'arsa amma dai talaka ne sai kaga cewa kafin da zakka sai ka dauka ka bashi wannan ya halatta yadda shi ba zama wajibi ba yaro in ya balaga yana fita ya nemo abincinsa bai zama to tilas ubansa ya ciyar da shi ba saboda haka in ya yi masa wani abu to taimaka masa yi saboda za ka iya ba ɗanka magidanci wanda ba a ƙarƙashinka yake yaro ƙarami a ƙarƙashinka ba aka iya bashi zakkarka amma ba ka ba iyayenka ba waɗanda in ba su da shi dole ka ciyar da su
tun yake cewa malam game da addu'a shin menene hukuncin mutum ya sanya wani malami ya taya shi da addu'a idan yana da wata bukata
babu laifi ka nemi addu'a gurin ɗan uwanka musulmi akan wata bukatar ka duk da cewa kai ma za ka rika yi ba son bawa ya zauna baya addu'a kuskure ne ita addu'a ibada ce annabi yana cewa addu'a huwal ibada addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'ala ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku yace ku roƙe ni in amsa muku sai yace lalle waɗanda suke girman kai ga barin bauta mun kaga ashe addu'a bautar Allah ce saboda haka mutum zai yi a karan kansa kuma ba laifi dan uwansa ya masa addu'a sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ud'ullaha lana annabi kai mana addu'a annabi kuma ya yi musu addu'a a ɗan uwan annabi Yusuf alayhi salam lokacin da abubuwa suka bayyana na cutarwa da suka annabi Yusuf sun da gurin baban suka ce ya baban mu ka nema mana gafarar zunuban mu shi kuma ya ce insha Allah zan nema muku gafarar zunuban ku kaga ashe ana neman addu'a gurin wani wanda yake ana ganin shi salihi ne mutumin ƙware ne addu'arsa ta kan karbi gurin ubangiji a nemi yayi addu'a wannan babu laifi amma kada mutun ya ce shi ba zai yi a karan kansa ba sai dai kawai ya sa a masa addu'a ba shi zai zaman sa baya addu'a wannan wannan laifi ne a gurin Allah
to wani take cewa mallan idan mace ta nemi izinin mijinta cewar za ta je wani waje alhalin inda ta tambaya din ba nan za ta je ba wani wuri za ta je daban shi take tambayar menene hukuncin ta
ta yi laifi kuma ta haƙinci mijinta zaki je inda duk zaki je sai ki tambaye mijinki ga masa ga inda zaki je idan wuri guda ne ki ce masa go kaza in gobe ne ki ga masa zan je go kaza zan je go kaza ba lalle bane ai in kin fada masa wurin ya yadda to in ya zanto zaki ya canzawa ke dai kawai kin neme shi zaki fita guri kaza ya ga eh to wurin nan zai iya bari ki kije sai kika canza kika tafi wani wuri wanda inda kin tambaye shi ba zai barki ba inda kin ci kin haince shi kin yaudare shi kin masa ƙarya wanda wannan kuma abu ne mara kyau kuma yana bata zamantakewa duk sanda ya fahimci haka kike yi to zai rika shakkar ki kuma duk sanda ya fahimci cewa kina masa ƙarya kina yin wani abu a bayan idansa to kuma duk abinda zaki ga masa nan gaba sai ga wannan shakka ba zai yadda ba to kuma duk sanda aka samu rashin yarda ta shiga tsakanin miji da mata to aure yana shiga cikin matsala zai zama koyaushe cikin tuhuma ake yana ta tuhumar ta ne akan wasu abubuwa da zai da yake zai rika zarginta tana yi saboda mai saboda ta gaya masa kaza kuma ta yi wani abu daban saboda ka in za ta je gidan iyayenta ne ta ce masa za ta je gidan iyayenta ta je gidan iyayenta ko ta je gidan kawarta gidan iyayenta ta ce to za ta je gidan iyayenta in tana son ta je gidan iyayenta sai ko daga can tun da yanzu harka akwai wayoyi sai ta buga masa da Allah ina so in je wajen iyayenta ya ce je ki ba kuma lalle ne ya ce mata ta je ba zai ce dawo gida kin bar yara ko a ina bukatar in ganki a gida akwai abin da zan saki dole zai yi wa akwai hakan saboda baya halatta
to ita ma ne cewa take mallan menene hukuncin matar da idan za ta karbi kudi wurin mijinta idan abu da za ta siya naira 100 ne sai ta ce 200 ne amma kuma dai abin da za ta siya din shi za ta yi amfani da shi
ko da shi za ta yi amfani shi ba wannan haƙinci ne ƙarya ce ba halatta ka bi hanyar da ba halattacciya ba wajen samun wani abu ko da ko za ka taimaki wanda kake ganin ya kamata ka taimaka ne saboda ka in yace tace abin naira 100 tace 200 to na 200 da ta kara akai haramun ce in shi ba shi yace ki ne ki saya min ki mu amfani da shi ba da yiwu shi baya bukatar wannan ko akwai wani abin da yake bukata sama da wannan saboda ka in kina bukatar 200 kice 200 100 kice 100 amma 100 kice 200 ko 500 kice 1000 to duk abin da ya karu wannan haramun ne kuma alhaki ne a wuyanki ana gobe kiyama sai kin abayo shi baya halatta
to ne ke chamale na tambaya ne akan hadisin innamal a'malu binniyat da ake kafa hujja da shi wurin bare dama ga mai azhar ya bi mai sallar asar shi ne ke cewa kuma akwai hadisin da yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutammabe
a wanda yake sallar azhar ya bi mai sallar asar ko mai sallar asar mai sallar farilla ya bi na farilla ya bi mai sallar nafila ko mai sallar nafila ya bi mai sallar farilla wanda za a iya samun sabanin niyya wannan babu komai za a samu sabanin niyya tsakanin liman da mamun sa liman yana wani abu daban mamun sa shi ma yana yin wani abu daban ko liman yana farilla mamun sa yana nafila ko mamun yana farilla limamin yana nafila wanda duk an samu hadisi ba wai hadisi inda mara amaru kadai aka samu ba akwai hadisi wanda suke da alaka da sallar kanta hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad ya kasance yana sallar isha'i tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa bayan ya gama sai ya tafi can cikin mutanen Bani Salima wanda wurin da ake kira Qiblatayn a yanzu za su jira shi yazo sai ya ja su sallar isha'i din shi yana nafila su kuma suna farilla ya riga ya farilla sa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma za su jira har yazo daga can masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo ya ja su sallar isha'i shi a wajen sa ta dawo'i ne su kuma farilla ce kaga an samu sabanin niyya anan shi yana nafila suna farilla wannan bai cutar ba a lokacin alqur'ani yana sauka wahayi yana sauka da a ce wani abu ne da suke ba daidai ba to wahayi da ya sauka an sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a gyara musu amma har aka gama saukar da wahayi ba a saukar da wani abu sabanin wannan aiki nasu ba wanda yake nuna maka cewa aiki ne karbaki dan wani zai ce to ai ba annabi yayi ba ko ba a gaban annabi yayi ba idan lokacin saukar alqur'ani ne sahabbai suke wani abu na ibada kuma alqur'ani bai hana su ba ba a saukar da alqur'ani an sanar da annabi cewa abu kaza da wasu ke ba daidai bane to daidai ya nuna daidai suke shi yasa Asma binta Abi Bakar take cewa mun yanka doki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci alqur'ani yana sauka da wani abu ne yake haram da alqur'ani ya sauka ya haramta saboda su kansu sahabbai fahimtar da suke kenan shi yasa ake rawaito hadisin Mu'az a cikin hadisai na babin sallah ko wannan mai farilla ne mai nafila akwai hadisin Zaid ibn Arqam yana cikin Musnad Abi Dawud Musnad Imam Ahmad Sunan Abi Dawud da sauran littafan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallar asubahi a Mina sai ya waiwaya sai ga wasu mutane a can gefe a zaune su biyu ba su yi sallah tare da su ba sai Annabi ya ce a kirawo su suka firgita suka zo jikin su yana bari sun ce cewa wani abu ne Annabi ya sa za a yi musu ya ce ma ba luku ba dam tu salliya ma'ana shi me hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai ce ya rasulullahi sallaina fi rihalina mun riga mun yi sallah ba saukan mu wato kafin su zo nan sai riga sun yi sallar su daga sun zo sun samu Annabi yana sallar da sahabbansa da suke tare a nan gurin so sai ga ba sai sun gume su ba sai su koma gefe suka zauna sai Annabi ya ce idan kuka yi sallah a saukan kuka zo ku samu liman mun yi sallah da jama'a sabo to ku yi sallah tare da su sai ta zama muku nafila fa salliya ma'ahu fa innaha lakuma nafila kaga nan su nafila ce su shi kuma liman farilla yake kaga anan an samu mai nafila ya bu mai farilla saboda haka ba wai hadisin irin malik kadai ne aka samu a babin ba shi ne wannan ƙara karfafawa yake da annabi ya ce wa inna malik kulli mri'in ma nawa kowa yana tattare da abin da ya niyya hadisi inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi wannan ana nufin al-af'alu adh-dhahira ayyuka da suke na zahiri shi yasa zaka ga a cikin hadisin an ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu ayyuka na zahiri wanda ake ganin su a zahiri ba niyya ta zuciya ba in yayi kabbara ku yi kabbara kar ku yi kabbara harama bai yi ba in ya tafi ruku'u ku tafi ruku'u kar ku tafi ruku'u bai tafi ba in ya dago ku dago kar ku dago kafin ya dago in ya tafi sujjada ku tafi kar ku yi sujjada bai yi ba wannan shine abin da ake nufi inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sanya liman dan ka riƙa bin shi kana koyi da shi wato da baya wato akan kowane abu yayi kana bin shi a baya a baya wannan shine abin da hadisin yake nufi amma al-ikhtilafu fil aqwal aw fil niyyat wannan baya ba sai mushrikin hadisin ba yanzu zaka zo kana sallah tare da liman shi ne sallah ce sirriya ka karanta fatiha ya karanta fatiha amma abin da zaka karanta na sura ko ayoyi a cikin sirrin ka baka san wanda zai karanta ba sabanin ku anan ba zai tasiri ba ya da tasiri hakanan kai sujjada shi yana tasbihi yana subhana rabbiyal a'la kai kuma kana addu'i kaga nan ba ku yi daidai da shi ba shi abin da yake yi da banka abin da kake yi da ba wannan duk ba zai tasiri ba sai aka cikin abin da ake faɗa na maganganu a sallah da kuma abubuwan da kudirce na niyyar sallah wannan babu sabani wato babu tasiri tsakanin wato tsakanin babu tsabanin liman da babu baya tasiri a cikin irin wannan saboda ka fahimci hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi da kuma wadancan hadisai wanda suke nuna niyyar liman dan ta saba da ta mamunsa babu laifi daga cikin irin hadisan da suke kara tabbatar maka da haka akwai hadisin mutumin da yazo Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yatasaddaqa ala hadha waye zai ma wannan sadaka sai wani daga cikin sahabbai ya tashi sai suka yi sallah shi wannan sahabin da yake bin wannan wasbuki wannan da ya ga yazo an gama sallah shi nafila yake amma shi sahabin da yake sallar da yazo daga bashi farilla yake kaga niyyar su ta saba amma nan Annabi shi ya ce a tashi a bashi shi wannan sadaka wannan ce yake wa sadaka
tuma da Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kai karshen shirin namu a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da sabbin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar waya 0707 06 04 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amadadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OON, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin. Da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamar washira, ana sai da sassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.